Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau 9 ga watan Janairun shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta gudanar da tattaunawa a kasar Sudan da nufin ceto rigimin demokradiyya a cikin wani mawuyacin hali da ya biyo bayan juyin mulkin watan Oktoba da Firaministan kasar ya yi murabus a makon jiya. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Fath, ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa tsarin siyasar da Majalisar Dinkin Duniya ta samar zai nemi hanyar da ta dore wajen tabbatar da demokradiyya da zaman lafiya a kasar. Ba a bayyana kai tsaye lokacin da za a fara tattaunawar ba. Fath ya ce za a gayyaci manyan masu ruwa da tsaki a Sudan da suka haɗa da sojoji da ƙungiyoyin 'yan tawaye da jam'iyyun siyasa da masu zanga-zanga don shiga cikin wannan tsari da kuma ƙungiyoyin fararen hula da na mata. Kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar sojin ƙasar kan yunkurin na Majalisar Dinkin Duniya. Wasu ƙarin dakarun ƙasar Rasha sun isa filin tashi da saukar jiragen sama na Almighty na ƙasar Kazakhstan a jiya Asabar, a cewar wani faifan bidiyo da ma'aikatar tsaron ƙasar ta Rasha ta fitar bisa ga umarnin shugaban ƙasar Kasim Jomart Tokayev a ranar Juma'a. Da ya umarci jami'an tsaro da su bindige masu zanga-zanga a yankin na tsakiyar Asiya. 'Yan ta'adda na ci gaba da lalata dukiyoyin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula, in ji shugaban yayin da yake ba da wannan umarni a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin na kasar. Ya ci gaba da cewa na ba da umarni ga jami'an tsaro su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba. A cikin mako guda da aka kwashe ana tashin hankali, jami'an tsaron kasar Kazakhstan sun kashe masu zanga-zanga 26 tare da kame sama da 4,400, kamar yadda ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta sanar a jiya Asabar. Jami'an tsaro 18 kuma sun mutu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama a yankin Tigray na kasar Habasha ya kashe mutane 56 tare da raunata 30 ciki har da yara a wani sansanin yan gurin hijira, kamar yadda wasu ma'aikatan agaji biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Asabar, kamar yadda hukumomin yankin da shaidan gani da ido suka bayyana. Mai magana da yawun rundunar Kanar Gennad Aden da mai magana da yawun gwamnatin Lisa Tulu ba su amsa bukatar jin ta bakinsu ba. A baya dai gwamnatin kasar ta musanta harin da aka kai wa fararen hula a rikicin da aka kwashe watanni 14 ana yi da dakarun 'yan tawaye na Tigray. Hari da aka kai garin Davitab da ke arewa maso yammacin yankin kusa da kan iyaka da Eritrea ya faru ne a daren ranar Juma'a, in ji ma'aikatan agajin da suka nemi a saka sunansu saboda ba su izinin yin magana da manema labarai ba. Da safe Juma'a ne dai gwamnatin kasar ta saki wasu jagororin 'yan adawa daga gidan yari ta kuma ce za ta fara tattaunawa da 'yan adawar siyasa domin samar da sulhu. Daga ƙarshe a jiya Asabar, masu zanga-zanga sun fito kan titina a wasu biranen Jamus suna neman a dakatar takunkumi kan waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin cutar coronavirus ba. Babban zanga-zangar ta faru ne a Düsseldorf da Frankfurt da Magdeburg, yayin da aka yi tafiya a wasu biranen Jamus da yawa kan matakan da aka sanya don yaƙar sabon nau'in Omicron na cutar coronavirus. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sanar ranar Juma'a cewa za a buƙaci tabbacin rigakafi ko sakamakon gwajin coronavirus ga duk mai son ya shiga mashaya ko gidajen abinci a faɗin ƙasar.
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'inmu na illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa a ɓangaren ilimi, musamman a arewacin Najeriya. A makon da ya gabata kun saurari babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna, Alhaji Yusuf Sale, da kuma ɗaya cikin iyaye da abin ya shafa, wato wacce aka sace mata 'yarta a makarantarsu, barista Hassana Ayuba mai riga. A yau za mu tashi ne a inda Dr. Yahuza Ahmed Getsu zai mana fashin baki a harkokin tsaron ƙasar. Dr. Gareka.
Masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci. Abokai da muke cikin wannan zaure, barkanmu da wannan lokaci. Wato, ko da wannan lokaci idan an ce wai gwamnati tana yin wani abu akan harkar tsaro a Najeriya. In na ce gwamnati, ina nufin gwamnatoci guda hudu. Wataƙila wani ya ce ina aka samu gwamnati hudu a Najeriya, ni kuma zan yi muku bayani yanzu za ku san su. Gwamnati ta farko ita ce gwamnatin tarayya. Gwamnati ta can ƙasa ita ce gwamnatin sarakunan gargajiya. Sai gwamnatin tsakiya ita ce gwamnatin jiha, sannan mabiyarta gwamnatin ƙananan hukumomi. Gwamnatoci hudu sun fito? To amma fa a Najeriya akwai gwamnati ta biyar. A cikin zance za ku ji ta, don ba ta cikin iko da linzami na waɗannan gwamnatoci guda hudu. Su suna tare, ita kuma tana gefe. To amma idan aka ce gwamnati waɗannan guda hudun suna yin wani abu dangane da tsaro, sai ya bani dariya, domin kamar abin nan ne da ake cewa wai abin dariya yaro ya tsinci haƙori. To da yake magana muke yi akan maudu'i wanda ya shafi abin da yake maganar ɗaukar yara a makarantu. To amma duk da haka zan yi ƴar shimfiɗa cikin sakan biyar ko zuwa minti ɗaya. Na shigo birnin tarayya Abuja a jiya kimanin ƙarfe 2:30 na dare, daga yankin jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina da wani yanki na jihar Kaduna. Gwamnatocin waɗannan jihohi wanda abin ya shafa suke ji na sun san tattaunawar da muka yi da su a jere a jere kimanin kwanaki hudu da suka wuce da irin abubuwan da na gani. Na ga motoci kamar guda uku waɗanda aka kwashe jama'a aka shiga daji da su. Na ajiye motata na bawa wani makulli na ce tuka yayi gaba, na tsaya na ɗauki motar haya saboda in yi fira da mutane tsawon kilomita 65 saboda ɗai in ji ra'ayoyinsu akan me yake faruwa kuma me ya faru jiya da shekarun jiya. Ɗaya ya ce min an ɗebe mutum goma a cikinsu, uku ma aiki ne ya kawo su, ma'ana cira ne suka zo. Daren da suka zo, a daren aka zo garin, a daren aka kwashe su tare da wasu. Ɗaya ya ce lokacin da ake harbi suna hangen motar 'yan sanda, sanda ya rugo zai tsallaka ya nemi matsira, kuma ya san 'yan sandan suna tare da sojoji. To jami'an tsaron Najeriya dai sun koma jami'an tsoro ba jami'an tsaro ba. Na faɗa, na maimaita, na sake maimaitawa. Ko da yake hukumomi suna da laifi mai yawa na dalilai guda uku: rashin kayan aiki, rashin jami'an tsaro, da kuma rashin yi da gaske da kuma siyasantar da matsalar tsaro. Idan gwamnati za ta yi manufa akan harkar tsaro, ma'ana za ta yi policy, tana duban ɓangaren ci gabanta ne na siyasa ko darajarta ko ƙimarta ta siyasa, ba tana kallon al'ummar da za a yi wannan manufar domin su ba. Ma'ana policy din ba ana yin shi ne saboda al'umma ba, ana yin shi ne saboda kare manufar jam'iyya da manufar gwamnati, wanda wannan abin turne da Allah wadai. To dawowa akan abubuwa da wato babban sakatare ya faɗa, da yake cikin ƙananan hukumomin da kuke da matsalolin tsaro, na shiga kimanin guda uku a cikin waɗannan kwanaki. Na shiga ƙaramar hukumar Giwa, na shiga ƙaramar hukumar Zaria, na shiga ƙaramar hukumar Soba, na kuma shiga ƙaramar hukumar Jere, da sauran wasu ƙananan hukumomi da bazan bayyana dalilai na shiga su ba. Amma lokaci zai yi a wani shiri da ba irin wannan ba, zan yi magana akan su. Makarantun can, kamar yadda ka bayyana cewar kun damu akan ɗaukar yara da aka yi, ni a gurina ba ku nuna damuwa ba, kuma ba da gaske kuke ba, kuma ba ku shirya abin da ya kamata ba, kuma wannan shine abin da na dade ina faɗa, kuma shi nake maimaitawa har gobe. Wani bangare wanda baya cikin abin da muke tattaunawa, domin in an ce wanda ya kasa in yayi abin da ya kamata a yaba mai, kuma ba a cewa da kasa cewa da shi madalla. Gwamnatin jihar Kaduna, waɗancan baki da kuka ɗebo daga waɗancan jihohi, wanda ya tabbatar da cewa jami'an tsaron Najeriya jami'an tsoro ne, saboda sai da kuka ɗebo waɗancan, kuka hada da waɗannan, sannan aka yi wannan sannan tukunna aka fara samun wata kila kamun ludayin inda za a sa gaba in kun iya tsare abin da kuka fara da haka gwamnatin Kaduna in commissioner yana ji na idan gwamna yana ji na in kuma kai babban sakatare na ma'aikatar ilimi ka san abin da nake magana to ta nan bangaren mu ne muku madalla amma ta bangaren abin da ya shafi ilimi ba ku shirya ba ba da gaske kuke yi ba kuma kamar yanda iyayen yara suke fada misali mun ji koda kun ce ba za ku iya bayar da kudade wannan wani abu ne abin yabawa da madalla to amma kudin ta ina ake bi da su ana kai su ta saman jihar Kaduna ake bi ko ta karkashin kasar jihar Kaduna ko ku a'a akwai wata iska da guguwa wacce ba ta karkashin gwamnatin jihar Kaduna wacce ake bi a je a kai kudin a cikin jihar Kaduna wani lokaci da aka kai wasu kudade da ni kimanin kwana 36 zuwa da 7 da suka wuce naira miliyan 20 suke cikin motar da muke mun tsallake gurin shinge na jami'an tsaron da bazan faɗi masu wannan irin kaya bane sun bude sun gani kudi ne ga dalilin wani zamu je towa da shi a an ga mana za ku zo ku ce ku je naje a gaba na an kirga naira miliyan 172 akan ido na dan wanda ake da'awar cewar an kashe ya kalle ni yace mallam getso kun kace an kashe mu nace ka ji baki na to muhallin da nake son in dauko anan shine gwamnatocin nan guda hudu da na fada babu gwamnatin da bata san inda masu aikata laifin nan suke ba gwamnatin tarayya ta sani domin getso shi ma bai taba koyewa ba yace duk inda wani mugu yake a arewa getso ya sani haka duk inda wani mutumin kirki yake a arewa getso ya sani saboda duk kauye da Riga da Labi da Kwazazzabo da Kologo da Kogo na dutse ko na kasa ko na yayi babu wani lungu da sako wata muguwar hanya wacce getso bai bita a yammacin Afirka ba ba ma a arewacin Najeriya ko kuma jihar Kaduna kawai ba saboda haka babu wani dagaci ko wani mai unguwa da zai ce da ni bai san inda miyagu suke zaune a yankin shi ba hakan nan babu wani dagaci ko kansila ko shugaban karamar hukuma ko kuma supervisor kansila wanda ake ba wa nadi don ya tallafa ko kuma mai ba shugaban karamar hukuma shawara ko kuma jami'in dan sanda wanda yake zaune a karamar hukuma wanda ake cewa divisional police officer ko kuma wani principal ko headmaster wanda makarantar shi take wani guri wanda zai iya cewa bai san inda miyagun da ke kusa da yankin da karantar shi take ba hakan nan gwamnatin jiha jami'an tsaro na farin kaya wanda ake cewa DSS na ga ya musu kuma ina sake fada in ma ba ku ji to za ku ji tunda wannan sako yana nan zai zauna a kan yana gizo na fada ba ku da gaskiya ba da gaske kuke yi ba jami'an ku na kananan hukumomi sun san duk inda masu aikata laifin nan suke jami'an yan sanda kun san duk inda masu aikata laifukan nan suke to wani hanzari ba gudu ba muna bada uzurin cewa jami'an tsaro kasa da kashi 18 cikin 100 ake da su na abin da kasar Najeriya take bukata don a yaki matsalar tsaro don haka mai girma babban sakataren ma'aikatar ilimi na jihar Kaduna da sauran hukumomin gwamnati da suke sauraron mu muna son mu gaya muku sai an yi abin da ake cewa sai an sake zani dan yanzu abin da kuke yi lumbulumbu ta kaikai wanda bai sani ba tunda ni daga kauye nazo a kauye idan mun cire gero ko maiwa ana sanya mata wuta dan ta zama taki to in ka hango daga nesa zaka dauka ba wuta bace a guje in aka ce an biyo barawo ko mara gaskiya ko uba ya biyo dan shi bai sani ba sai ya auka kafin ka ce me in yayi taku uku na hudu sai dai ya shiga ciki ya kone kunar da duk wanda ya biyo shi zai koma tausayin shi saboda halin da zai samu kanshi saboda haka waɗannan makarantu da abubuwan nan suka faru da kuma waɗansu gurare waɗanda ba ku ayyana ba a cikin bayanan ku waɗanda mu muna sanar da su muna son ku sani cewar sai an koma an yi abubuwa guda 6 in sannan ne za a tinkari kimanin shekaru masu zuwa wannan zai zama shimfiɗa abu na farko duk mazaba idan da gaske kuke yi ku dauki yara yan shekara 17 zuwa 22 ku dauke su aiki duk akwatu ku dauki mutum 40 idan mazaba tana da akwata 10 za ku dauki mutum 400 idan mazaba in karamar hukuma tana da mazaba 10 za ku dauki mutum 400 wannan ku raba su a hukumomin tsaro ku gani ku ce su yi aiki a kananan hukumomin su in ma ba su yi karatu ba wanda ba su yi karatun ba a cikin su ku koya musu horon nan na zamanin jahiliyar mulkin mallaka mai tsimman mara tsimman ku dauke su a kananan hukumomin su ku dauke su a kauyukan su ku horar da su kasashen da suka ce za su ba ku gudunmuwa su ba ku gudunmuwar horon kundumbala in kun samu wannan ku dawo getsa zai ba ku dabarar da za a yi cikin sati 16 za a kawo karshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya in nace arewa ina maganar arewan tsakiya arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da izinin Allah ku rike kudunku ina tausayin shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari domin kudaden ba a taba gwamnatin da ta ware makudan kudade ta ayyana su kuma ta fitar da su akai da sunan aikin tsaro tunda haka Najeriya ta samu yancin kai irin wannan gwamnati ba amma matsalar tsaron musamman dauke ƴaƴanmu da ake yi kuma kafin a dauke su sai an san za a dauke su
babu wata makaranta da aka dauki yara ba tare da kafin daukar su ana da bayanai. In ma an ce ba a da bayanai, to ni na ce aje a gaya wa wawa wanda yake tafiya yana zubar da yau, wanda in an bashi abinci zai zuba aka maimakon ya zuba a baki, amma ba irin su ya huza getsa ba.
Dokta, mun gode da wannan shimfiɗa da kai mana. Akwai shugaban kungiya mai zaman kanta wanda yake da alaka da harkar ilimi na makarantu a shiyar arewa nan. Bari mu mika ma Sa'idu abin magana mu ji me zai ce.
Assalamu alaikum, barkanku da rana. Ina kuma fata alkhairi wa muryar Amurka. Sunana kuma Sa'idu Sambo Kaftan, ni dan jihar Bauchi ne, shekara na 42. Ni ne shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya, wato Children Education Support Initiative in Arewa. To harkan ilimi dai a arewacin Najeriya idan mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin yaran arewa sun dawo ledan fewa tafi su daraja a Najeriya. Kuma idan arewacin Najeriya, arewa maso gabas, arewa maso yamma, arewa maso tsakiya ba a Najeriya suke ba, ya kamata mana bayani. Domin bai yiwuwa kudu maso kudu, kudu maso gabashi, kudu maso yammaci suna zaune lafiya, suna karatunsu, ƴaƴa suna zuwa makaranta, muna mu a ce ba sa yi. Wannan abin da yake faruwa da are a arewacin Najeriya tamkar da mulkin jahiliya ne, samu kamar bamu da gwamnati a Najeriya. Bai yiwuwa a ɗebi shekara 12 yau, tun 2009 aka fara wannan abu. Sannan akwai wasu sashi-sashi da wanda suke mana wasu abubuwa wanda aka mana shi, kamar yadda Dr. Yahuza ya faɗa, an maida mu kamar wawaye. Iban farko, tashin farko na wannan matsalan an fara shi daga Chibok. Duk duniya sun taru akan wannan magana, amma yanzu ba mu gane me ake yi ba, ba mu ma san ko me ake yi ba. A cikin wannan lokacin da aka zo, ne ne godiya wa Allah, sai aka zo aka yi taron Education Summit a Ingila, wanda ita Ingila ne ita ce uwar Najeriya, ita ta haifi Najeriya. Aka yi wannan taron, aka tara dalan Amurka biliyan 4,000,000,000. Aka ce za a tallafa ma kasashe matalauta ko da suka gagara tallafa ma yara a makarantu, yara miliyan 1,175,000,000 aka ce, banda bangaren mata, na manta adadin matan da aka fada. So kuma shugaban kasar Najeriya 29 ga watan 7 aka yi, shugaban kasar Najeriya yana wajen tare da wakilan ilimi waɗanda suke da haƙƙin ilimi a Najeriya, duk suna na a wannan taron. Aka tattauna wannan abun a wajen, shugaban kasar Najeriya yace zai ƙara kashi 50% wa harkan ilimi a Najeriya. To ba ƙarin ba, an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. Mu a arewacin Najeriya ina ga tsaman ko dan karamcin da mutanen yankin suke da shi, ko dan hakuri ne, ko kunya ne da kawaici suke da shi, sai aka rena su, ake ganin cewa ba komai bane su. Ina maimaita wannan magana, ina ƙara maimaitawa, idan a kudancin Najeriya ake wannan abun, wallahi da labari ya canza. Sannan wannan ƙarin da aka yi, in gaskiya ake yi, wannan yankin da ta fada halin haula ya fa sashin ilimi, ya kamata duk abin da za a sashi, kai shi ministan ilimin ma kamata yayi ya karkata akalansa gaba ɗaya kuma arewacin Najeriya. Yana ɗaya daga cikin ministan da ya zauna a wannan kujeran tsawon shekaru kusan ya tafi na 7 yanzu kenan. Ni dai a matsayina na wanda muke dan kwatanta wani aiki abin da ya shafi ilimin yara da wani harkokin yara, ni ban ga abin da ma'aikatan ilimi ta yi wanda zai burge ni ko ya bada sha'awa ko ya kwantar wa al'umma arewacin Najeriya kan cewa ƴaƴansu nan za su samu ingantaccen ilimi ba. Babu shi. In akwai kuma abin da ma'aikatan ilimi ta yi daga tarayya zuwa jihohi wanda zai nuna wa al'umma arewacin Najeriya cewa lalle ƴaƴanku nan za su samu ingantaccen ilimi, mu ba mu gan shi ba. Kuma wannan yankin, yanki ce mai tarihin gaske a ƙasar nan. Duniya ta san da yankin nan abin da ta yi, domin ko ta haifar da ƴaƴan arziki a wannan yankin. Idan ka dawo baya, akwai Saddauna, akwai Tafaɓalewa, sun ba da gurbi mai ƙarfi a ƙasar nan. Duk wani mai daga jijiyan wuya a ƙasar nan shi wani ne, ko na tinƙaho cewa shi wani ne, ko na gadaran ilimi, ko na gadaran wani abu a ƙasar nan. Gurbin alherin da suka bari a ƙasar nan shi ake amfanuwa da shi. Kowaye kai a ƙasar nan ka fito kana daga jijiyan wuya harkan ilimi ko wani abu, gurbin da waɗannan mutanen daga suka fito daga yankin arewacin Najeriya, abinda suka bari shi ake amfani da shi har yanzu. Amma kash, ba zan yi jam'u ba, sai dai in ce wasu daga cikin wanda suka gaji waɗannan mutanen sun zama marasa kishi, wanda ba su kishin arewacin Najeriya, ba su kishin yaran arewacin Najeriya, ba su kishin ilimi. Kuma annan gwamnatin Najeriya ta wahala da su, ta ba su ilimi kyauta, ta kula da su, suka zo ma abincin naman da za su ci a makarantunsu ma sai likitoci sun duba. Duk abin da za su a ba su kuɗi, a ba su riga, a musu komai gwamnatin Najeriya ta musu. An zo yanzu su suke wahalar da al'umma arewa, musamman dan ni ban magana akan kudancin Najeriya, ban magana kuma akan Najeriya gaba ɗaya, ina magana akan arewa ne direct. Mu ne ciwon yake damun mu. In zaka tambayi zafin a arewa, in zaka tambayi zafin wuta, to tambayi tsinken tsiri. Mun sha zafin wutan, duk wanda ka tambaya yanzu ya san wutan da muke shi, kunan da ake sha.
To mun gode da waɗannan jawabai na Sa'idu Sambo Kafta. za mu dasa aya a yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe za mu dora. A madadin manyan bakinmu da daukacin mahalarta zauren, ni Madina Dauda da na shirya na kuma gabatar nake mana fatan alheri. Mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Farko menene sunanka?
Allah Shehu.
Sunanka Allah Shehu.
Ah
to bai bai bai. Babban suna ne ashe da kai. To ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne da shusha yana ne ya gyaran takalmi haka. Kaman kai mutumin wani gari ne?
Bauchi.
Bauchi a ina a Bauchi?
Bauchi Azare.
Azare.
Ah
to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a? Daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a?
A'a daga jan ne.
Daga ina?
Jos.
Ko daga nan ka fara wannan sana'a?
Daga wannan jan na fara sana'a wannan shume kan.
Gashi na ganka matashi haka. Kaman shekarun ka nawa?
Shekara na 20 ba dia.
Okay, shekarunka da 19 kenan.
Eh 19 ba.
To yi kaman yaushe ka fara wannan sana'a?
Shekara yanzu shekara 2 na fara, shekara 2.
To ka fara daga Jos, kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja?
Ya na ce mun in zo nan nemi sana'a. Na ce mun nemi sana'a nan. Tume ka ne.
To ganin cewa gashi na ganka matashi ne. Shin baka yi karatun boko bane?
Eh ban yi ba.
Baka yi ko kadan ba?
Eh ban yi ba.
To amma yaya Muhammadiya fa kai?
A ban yi ba.
Duka. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana, kaman yaya kake fama da wannan sana'a?
Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne mun samu mun futa. Yo Allah ya sa.
Baka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a BP maka ba da ka taho nan Abuja?
A Abuja an fi samu Abuja ne. A Bauchi ba a samu.
Ko ba a samu a Bauchi?
Eh, ba a samu a Bauchi. Abuja ya fi.
To ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada, wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa zaka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala. A ina kake zaune a cikin wannan birni?
A Garki.
To kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune?
A kyauta nake zaune.
To wai baka guri kake zama kyauta haka?
A ni ma yana na biyo ya samu guri ya muka zauna.
Amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake?
Eh yana biya.
Ok, saboda shi babban yaya ne kenan, da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta?
Eh haka ne.
To wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa?
Ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani. Wani lokaci ina samun 500.
Wata rana kuma ba a yi sa'a ba?
Wata rana ba a sa'a za a samu 300 ko 400.
To ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne, amma zan maka wata tambaya. Shin kana da aure?
A wani da aure.
Amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa?
Ina yi wata biyu uku.
Kana yin wata biyu uku kamun ka je gida?
Eh.
To kana fatan cewa nan gaba ka kara bunkasa wannan sana'a taka ta kara girma ko ku me kana so ku kuma ka koma wata sana'a daga wannan, menene burinka?
Eh ina so in kara wata sana'a akan wannan sana'a, ina so in kara.
Eh kaman wani iri? Kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka fadada ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina so in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
To nagode kwarai mai sunan baba.
Nagode.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.